الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Lahadi 23 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 2 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke fada janaba ce ta same shi bayan ya je ya gama wanka yayi sallah sai ya ga maniyi a jikin tufafinsa menene hukuncin wannan sallah da yi wannan sallah da yi da tufafin da ke akwai mani a jikinsa sallah ce wadda take ingantacciya ba mu ganin sake sallah dadin fa'ida shi mani ba najasa bane koda da gangam kai sallah da tufafin da ke akwai mani a jikinsa ba mu ganin sake sallah domin mani a magana mafi inganci ba najasa bane dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun tabbata waɗanda suke nuna mani ba najasa bane sabani ga malaman malikiya da malaman hanafiya su sun tafi akan cewa mani najasa ne menene hujjar ku da kuka ce mani najasa ne suka ce domin mafutar sa daya da bawli ta inda bawli yake fita ta nan mani yake fita malamai suka ce kun kuskure ai koda suna fita daga mafuta guda bai yiwa a ba su hukunci guda saboda shi mani tacaccen wato abinci ne abinda jikin dan adam yake amfana da shi idan ka ci abinci gangan jikinka zai tace abinda yake mai amfani shine yake zama mani shi kuma bawali tattaka ne abinda gangan jiki babu wani amfani tattare da shi shine yake fita ta wato shine ake ce masa bawali ruwan yake fita ya zube sannan dalilin su na biyu suka ce to ai hadisi ya tabbata cewa Aisha tana wanke mani daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kware haka ne hadisi ya inganta amma Aisha tana wankewa ba dan kasancewar mani najasa bane ba dan kasancewar mani najasa ne don haka akwai hadisi sahihi wanda na cikin Muslim Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa laqad kuntu ahukuhu yabisan min sawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace tabbas na kasance ina kankare mani da farce na yana bushe a jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya fita ya je ya salla da tufafi malamai suka ce inda mani najasa ne kankarewa ba za ta wadatar ba dole sai an wanke don haka suka ce wankewar da Aisha take yi tana wankewa ne saboda tsafta amma ba dan kasancewar najasa bane don haka kuma akwai hadisi sahihi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa inna ma huwa bi manzilatil mukha yace mani matsayin shi dai da majina don haka idan ya taba tufafin ka sai ka sanya kamar misali wani tsumma ka goge ko wani karaka kyade shi yace da shi da majina duka matsayin su daya don haka kuma bugu da kari malamai suka ce karrama wanda Allah ya ma dan adam musamman zakakun halitta annabawa da manzanni ya wuce a ce sinadarin da asalin abinda Allah ya halicce su najasa ne a ce asalin halittar annabawa da manzanni a ce najasa ne. Wannan ya wuce matsayin karamcin da wannan karamcin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da yima bayansa ya wuce matsayin a ce asalin halittar annabawa da manzanni najasa ne. Don haka a takaice magana mafi inganci mani ba najasa bane, koda kai sallah da shi a jikin tufafinka sawa'an kana tuni ko akan mantuwa ba maganar sake sallah. Kuma abin da ya tabbata ma cewa najasa ne, in kai sallah da najasa a jikinka ko a jikin tufafinka ko a mahallin da kai sallah, sai bayan gama sallah kaga wannan najasa, to ba maganar sake sallah. Wanda ma suka ce ana sakewa ba akan wajibi bane ba, ana sakewa ne akan mustahabi inda sauran lokaci bai fita ba. In kai sallah da najasa lokaci bai ida fita ba, to ba laifi an suka sake, amma sallar da kai ta farko ta yi. Tambaya ta biyu dan uwa yake cewa menene hukuncin fitar da mace daga gidan da mijinta Allah ya masa rasuwa kafin ta gama taka ba. Wannan haramun ne baya halatta, sai dai in gidan ba nashi bane ba. Amma matukar gida na mai gida ne, idan Allah ya ma mai gida rasuwa, to baya halatta matar ta fita daga wannan gida sai ta gama taka ba, shine wata hudu da kwana goma idan diya ce. An gane ko? In bai wace kenan za ta yi wata biyu da kwana biyar. Saboda haƙƙi ne na Allah Subhanahu wa ta'ala da ya wajabta ma mata mu'minai, idan Allah ya ma mijinta rasuwa dole za ta ci gaba da zama a gidan da mijin Allah ya masa rasuwa har ta kai lokacin da za ta gama taka ba. Amma idan ya kasance akwai wani uzuri, gida ne wanda yake bakin gari, babu aminci, takan iya yiwuwa wani ɗan ta'adda zai iya haura mata ya taba lafiyarta ko mutuncinta ko dukiyarta, to anan ba laifi, takan iya ƙaura daga wannan gida ta koma wani gida can ta ci gaba da zama har ta gama taka ba. Ko kuma ya kasance gidan ba na mijinta bane, gida ne wanda yake na haya, kuma mijin bai hannanta kuɗaɗen watanni waɗanda za su zo gaba, kuma masu gidan ba su mata alhurmar ta ci gaba da zama har ta gama taka ba, suka buƙaci gidansu, to a wannan lokaci ba laifi, takan iya fita ta koma wani gida domin ta gama taka ba. Domin Ubangiji ta'ala me yake faɗa, wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan haka dole ne ta ci gaba da zama a gidan da mijinta Allah ya masa rasuwa. Dan haka ku waɗanda kuke magada ɗan uwan miji, bakku da ƴancin da za ku fitar da ita daga wannan gida, domin ita ma ai tana da haƙƙi, tana da gadan shi, gidan ba na ku kadai bane ba. An gane ko? In ta gama ta kaba sannan a wannan lokaci dole ne za ta fita ta koma wani gida, in ya so duk wanda yake da haƙƙi a bashi iya abin da yake haƙƙinsa, amma kafin ta gama ta kaba haramun ne a fitar da ita, kuma ita kanta haramun ne a kanta ta fita daga wannan gida ta bar shi. Don haka kuma mu koma ma hatta da idda ma wadda take ta saki, in dai kama mace saki ɗaya ko saki biyu, bayya halatta a matsayin ka na mu'mini ka fitar da ita daga wannan gida sai ta gama idda. Ita ma a karan kanta baya halatta ta fita, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina. Ku ji tsoron Allah Ubangijinku, kar ku fitar da matan da kuka saka daga cikin gidan da jinsu, anan sai Allah ya jingina gidan ma ya ce nata ne. Yace la tukhrijuhunna, kar ku fitar da matan da kuka sake su min buyutihinna, daga cikin gidan da jinsu. Kaga tuntuna Allah ya ba su gida a nan, cewa kar ka fitar da ita daga cikin gidan dan ka mata dan ka sake ta. Sai yace wala yakhrujina, kuma su ma matan a karan kansu Ubangiji ta'ala yace kar su fita daga gidan da mazansu suka sake su illa an ya'ti nabi fahishatin mubayyina, sai dai idan sun zo da wata alfasha wadda take mabayyaniya, ta ringa faɗa maka bakaƙen maganganu, ko kuma tana shigo maka da wani cikin gida wanda bai dace bai ya shigo, ko kuma tana fita ba tare da izininka ba, to a wannan lokaci kana da ƴancin da zaka iya fitar da ita ta koma gidansu ta je ta gama idda. To dan haka da macen da aka sake ta saki wanda yake koma bayan uku da macen da mijinta Allah ya masa rasuwa, dukkan su baya halatta su fita daga gidan da an gane ko gidan da suke, sai sun kai lokacin da suka gama idda, sai dai Allahumma in ita matar waccan an mata saki uku ne, to in an mata saki uku ba maganar a zaunar da ita, dole ta koma cikin gidansu ta je ta yi idda, saboda babu wata igiya aure tare da kai, bai ya halatta ku zauna gida ɗaya da ita. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya muna je cikin baban da ke bayani game da wato kaskanta kai, da kuma wato shine sassauta halaye ga ƴan uwanka mu'mini, wanda mun wuce da aya ta farko da ta biyu, kai tsaye insha Allah ta'ala za mu shiga aya ta uku wadda malam ya shigo da su a farkon baban, wanda aya ta biyu kamar yadda bayani ya gabata ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wanda ita wannan aya kira ne na musamman, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake banci bayin sa mu'minai da wannan kira, shine Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku jama'ar mu'minai, ma'ana waɗanda suka gaskata Ubangijin su, suka gaskata manzanninsa, man yartadda minkum an dinihi, duk wanda ya juya hannun agogo baya daga cikin ku, ma'ana ya yi ridda, ya bar addininsa. Bayani ya gabata, babu abin da zai karɓi sunan addini a wajen Allah subhanahu wa ta'ala face addini ɗaya ɗaya shine addinin musulunci. Duk wani addini a wajen Allah shirme ne da hayaniya. Addinin da Allah ya zaɓa ya yarda da shi a matsayin addini shine musulunci. Kamar yadda ya faɗa mana, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati alaykum wa raditu lakum al-islamu dina. Ubangiji ta'ala yace al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addinin ku jama'ar mu'minai, wa atmamtu ni'mati alaykum, ubangiji ta'ala yace kuma na cika ni'imata akan ku, wa raditu lakum al-islamu dina, kuma na yarda muku da musulunci shine matsayin addinin da zai amfani mai shi a guna a gobe kiyama. Kaga anan Allah ya nuna mana musulunci kadai ya yarda da shi a matsayin addini. Don haka a can kuma cikin suratu Ali Imran yake cewa innad dina indallahi alislam. Addini a wajen Allah shine musulunci. Duk wani addini a wajen Allah ba addini bane, sunan shi shirme da hayaniya. Sannan don haka ya ƙara tabbatar mana cewa duk wanda ya hadu da shi a gobe kiyama da wani addini in dai ba musulunci bane ba, to ba za a karba masa ba. Kuma ya zamanto daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta. Ubangiji ta'ala ke faɗa wa man yabtagi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Don haka kamar yadda bayani ya gabata, manzannin Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗayan su da dukkan annabawa, addinin da suka zo da shi addini ne ɗaya ɗaya, addinin musulunci. Ayoyi na Al-Qur'ani sun wuce a lissafa akan haka. To don haka shine anan yace man yartadda minkum an dini, duk wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addininsa. Idan aka ce ridda, wato shine komawa da baya, bayan Allah ya azurta ka da musulunci ka fita ka bar musulunci. Wanda ita kuma ridda tana kasancewa ta hanyoyi kamar guda uku. Udurin zuciya yana iya fitar da mutum daga cikin addini. Duk wanda ya yi itikadin cewa akwai wani wanda ya cancanta a bauta masa bayan Allah subhanahu wa ta'ala, menene matsayinsa? Kafiri ne. In dai ka yarda da cewa akwai wani wanda ya cancanta a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan mutum ya kafirta. Ko mutumin da ya yi itikadin cewa akwai wani wanda yake iya halittar halitta banda Allah subhanahu wa ta'ala, shi ma wannan ya kafirta. Ko mutumin da ya yi itikadin cewa akwai wani wanda yake tarayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin abin da yake ya keɓanta da Allah, an gane ko? Kamar misali irin su sanin gaibu, domin sanin gaibu al'amari ne wanda ya keɓanta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In kai itikadin akwai wani wanda ya san gaibu, to wannan mutum ya kafirta. domin ubangiji ta'ala yace kullu ya alamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athu. Ka fada musu cewa duk halittun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai ba wanda ya san gaibu face ubangiji subhanahu wata'ala. In aka ce gaibu, duk abin da zai je ya zo daidai da sai wanda daya abin da zai zo nan gaba ko abin da ya wuce ba a gaban ka ba aka yi wannan gaba ɗaya sunan shi gaibu. Duk wanda ya ce maka nan gaba ga abin da zai wakana daidai da sai wanda daya ba ta hanyar wata na'ura da za a sanya a hangu, to wannan ce masa makaryaci, tacaccen makaryaci, kuma in ya yarda da haka mutum ya kafirta. Amma kamar misali da ake sanya na'ura a hangu cewa a rana kaza rana za ta kisife ko kuma wata zai kisife, wannan kasancewar ilimi ne wanda yake na lissafi wanda Allah ya ba bayansa, wannan kuma ba gaibu bane ba, na'ura ce aka sanya aka hangu, ba wata hanya bace ba ta dabo da surkulle aka bi domin ba da labarin abin da zai wakana nan gaba. Amma duk wanda zai ba da labarin abin da zai wakana nan gaba ta wasu hanyoyi waɗanda suke na dabo, wannan duka sunan shi wato bincike a cikin gaibu. Duk wanda ya yi itikadin cewa ya san gaibu, to wannan ya kafirta. To don haka kasancewar ƙudurin zuciya yana kafirtar da mutum ya fitar da shi daga cikin addinin musulunci. Sannan akwai maganganu waɗanda suke fitar da mutum daga cikin musulunci. Sannan kuma akwai ayyukan da in mutum ya aikata su suna iya fitar da shi daga cikin musulunci. Misali mutumin da ya ɗauki aya ta Alƙur'ani ya jefa cikin ƙazanta, ko kuma da gangan mutum ya taka Alƙur'ani don wulakantarwa, to wannan ko da matsayinsa na musulmi ne wannan ya kafirta. To don haka a nan shi ne Ubangiji ta'ala yake cewa man yartadda minkum an dinihi, duk wanda ya yarda daga cikinku ya bar addininsa, to kada ya zaci cewa ya rage Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wani abu, domin Ubangiji ta'ala mawadaci ne. Ibadar mai ibada ba ta daɗa shi, kafircin kafiri baya rage shi, kamar yadda bayani ya gabata. Ubangiji ta'ala ke faɗa ya ku ƴaƴan ya yake cewa Ubangiji ta'ala yake cewa ya ku bayina, da a ce farkonku da ƙarshenku, mutanenku da aljannunku gaba ɗaya mu zamanto a bisa zuciyar wato mutum ɗaya wanda yake mai biyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan nagartanmu ba za ta daɗa Ubangiji subhanahu wa ta'ala komai a cikin mulkinsa. Ma'ana a ce an wayi gari tun daga Adam har izuwa kiyama, mutum da aljan kowa zuciyarsa zuciya ce nagartacciya irin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to ba za mu daɗa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da komai a cikin mulkinsa. Hakanan inda za a ce farkonmu da ƙarshen mutum daga Adam har izuwa kiyama, mutum da aljan gaba ɗayanmu mu zamanto a bisa zuciyar mutum ɗaya wanda yake mafi lalaci, a ce kowa yana da zuciya irin ta Fir'auna, to kafircin kafirai gaba ɗaya ba zai rage Ubangiji subhanahu wa ta'ala da komai daga cikin mulkinsa. Don haka a nan da ya ce man yartadda minkum an dinihi, duk wanda ya yarda daga cikinku ya bar addininsa, to fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin, kar ya zaci cewa ya rage Allah da wani abu, da sannu Ubangiji ta'ala zai zo da wasu jama'a na musamman, yuhibbuhum, wanda Ubangiji ta'ala zai kaunace su, wayuhibbunahu, kuma su ma su kaunaci Ubangijinsu. Kenan soyayya ta fuska biyu, Ubangiji ta'ala ya kaunace su, wanda kauna ta Allah daman ita ce gaya duk fafutukar da muke da kaika wanda muke a rayuwarmu a matsayinmu na muminai, fama muke mu sanya ya za mu yi Allah ya so mu ya yarda da mu, wanda duk mutumin da Allah ya kaunace shi ya yarda da shi, kamar yadda muke faɗa a Hausa kakar shi ta yanke saka, duk abin da yake bukata a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira ya dace da shi. To shine sai ya ce wayuhibbunahu, kuma su ma za su kaunaci Ubangijinsu. An gane ko? Shine kasancewar alamar da take nuna cewa bawa yana son Allah, kamar yadda bayani ya gabata. Abu na farko wato shine a samu mutum yana lazumtar dokokin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora masa. Duk wani abin da Allah ya dora maka na doka, na yi kana yi bakin gwalgwadon iko, na hannuwa kana hannuwa, wannan alama ce wadda take nuna kana son Ubangijinka. An gane ko? Sannan alama ta biyu wadda take nuna bawa na ƙaunar Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, shine a samu bawa ya nace akan ambaton ubangijinsa ba dare ba rana, kuma ambaton da zaka ma ubangijinka ya zamanto akan tsari na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar mu karazibi sai da ya nuna mana abinda zamu nace akan sa na ambaton ubangiji subhanahu wataala. Sannan alama ta uku wadda take nuna bawa yana kaunar ubangijinsa shine a samu bawa yana son wanda Allah yake so, yake kauna. Dan haka a cikin halittu gaba daya babu halittar da Allah yafi so yafi kauna sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka a same mu mun fifita san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kaunar shi akan duk wani abin da muke so a rayuwarmu, sama da yanda muke son kanmu, sama da yanda muke son ƴaƴanmu, sama da yanda muke son mahaifanmu, sama da yanda muke son jama'a gaba daya. Kamar yanda yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. To dan haka waɗannan alamomi ne guda uku kenan, duk wanda ya hada su wannan tabbas sai mu ce wani masoyin Allah ne a iya abin da ya bayyana gare ni. Yana son wanda Allah ke so, yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana son iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma yana kaunar sahabbansa, yana kaunar dukkan jama'a ta mu'minai waɗanda suke masu kokarin biyayya ga Allah da manzonsa. Kenan waɗannan alamomi ne guda uku wanda ya kamata mu yi kokari mu ribace su. Sannan kasancewar in mutun ya hada waɗannan abubuwa uku to Ubangiji subhanahu wataala zai kaunace shi. Wanda in Allah ya kaunace ka ku duk abin da kake bukata a rayuwarka ta duniya da makomarka lahira, wato zaka cin masa. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftartuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabdishu biha ورجله التي يمشي بها ولا ان سالني لاؤينا ولا ان استعاذني لاؤيذنا. To shine anan yake cewa fa sawfa yati Allahu biqaumi, da sannu Allah zai zo da wasu jama'a na musamman sune mu'minai, yuhibbuhum wanda Allah zai kaunace su, wa yuhibbunahu kuma su ma su kaunaci ubangijin su. Sai yace adillatin alal mu'minina, waɗanda suke masu kaskanta kai ga ƴan uwansu mu'minai. An gane ko? Game da ƴan uwansu mu'minai ba sa ɗagin kai. Azillatin 'alal kafirin, a'izzat azillatin 'alal mu'minina, azillatin 'alal mu'minina, masu kaskanta kai ga ƴan uwansu mu'minai, a'izzatin 'alal kafirin, masu nuna isa da kasaita ga waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala. Don haka a wannan gaba za mu gane cewa karantarwa ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana, domin yana bayyana mana sifar mu'minai bayi waɗanda suke nagari, halinsu da ɗabi'arsu, masu kaskanta kai ne ga ƴan uwansu mu'minai duk matsayin da Allah ya kai su, ba sa nuna cewa sun fi wani. An gane ku? Duk matsayin da Allah ya kai su, to shi mu'mini baya nuna cewa shi wani abu ne. A kullum mu'mini abin da yake sanyawa a cikin zuciyarsa da tunaninsa kowa ya fi shi, shi ke kasa da kowa. To wannan ita ce alamar wanda zai dace da gidan aljanna a gobe kiyama. Sannan sai yake cewa a izzatin alal kafirina, kuma masu nuna isa da kasaita ga waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka mu'mini ba a buƙatar ya kaskanta kansa ga kafiri. Ta hanya ɗaya ce kawai zaka ɗan ma kafiri sassauci lokacin da kake ƙoƙarin janyo hankalin shi kana tallata masa musulunci. To a wannan lokaci sai ka ɗan tausasa halishi, ka kyautata masa halaye da ɗabi'u domin karkato da hankalinsa zuwa karɓar addinin musulunci. Amma duk kafirin da yake jayayya, yake ƙiyayya da musulmi, to baya halatta mumini ya kaskanta masa kai. Shine Ubangiji ta'ala sai ya ce yujahiduna fi sabilillahi, waɗannan jama'a da Allah zai zo da su, wato za su ringa ba da iya ƙoƙarinsu da rayukansu da dukiyoyinsu domin ɗaukaka addininsa, wanda shine ake kira da jihadi. Yujahiduna fi sabilillahi, za su ringa jihadi domin ɗaukaka addinin Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, Ubangiji ta'ala yace kuma ba sa tsoron zargin mai zargi, in dai game da gaskiya ne to ba maganar gudu, ba maganar ja da baya, duk abinda zaka iya fada ka fada. An gane ko shine Allah yace wala yakhafuna lawmata la'im, ba sa tsoron zargin mai zargi. Sai yace zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wannan kyauta ce ta Allah subhanahu wataala wanda yake bada ta ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Wallahu wasi'un alim, ubangiji ta'ala mai yalwacin fadala ne. Duk wanda Allah ya nuface shi da rahamar sa, to ba wanda ya isa ya hana. Sannan kuma masani ne game da halayen bayinsa. A takaice ayar bayani ya gabata, abinda take nuna mana mumini ba a san shi ba da dagin kai. Iya abinda aka san mumini shine kaskanta kai. Bayani zai zo nan gaba yaya halin mazinji yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وبنجي تعالى كيف دا يا أيها الناس يتي ياكو جماعة. Wannan kira ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da dukkan bayinsa. Inna khalaqanakum min zakarin wa unsa, Ubangiji ta'ala ya ce lalle mu muka halicce ku wato daga namiji da mace, mun samar da ku kenan daga tsakankanin namiji da mace. Namiji da mace a nan imma ya kasance wato Adam da Hawwa, domin tushen ƴaƴan Adam gaba ɗaya wato shine annaba Adam da matarsa Hawwa. An gane ku? Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Kamar yadda yace kuma huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha al aya. To dan haka anan da yace ya ayyuhan nasu, ya ku jama'a, Ubangiji ta'ala kenan mutane ake kira. Ubangiji ta'ala yace inna khalaqanakum, lalle mu muka halicce ku min zakarin wa unsa, daga tsakanin namiji da mace kenan Adam da Hawwa. Ko kuma zakarin wa unsa ya zamanto anan Allah yana bayani game da jinsi. Kowa ka gani anan galibin mu Allah ya samar da mu wato daga tsakankanin namiji da mace kenan, galibin ƴaƴan Adam. Ubangiji ta'ala ya samar da mu daga tsakankanin namiji da mace, uwa da uba kenan. Amma ba duka ba, domin kasancewar shi Adam alaihi salam, Ubangiji ta'ala ya halicce shi ba uwa ba uba. An gane ku? Adam alaihi salam ba uwa ba uba, haka Allah ya halicce shi. Sannan kasancewar annab ita Hawwa, Ubangiji ta'ala ya halicce ta, ya samar da ita daga uba amma ba uwa, domin Allah ya halicci Hawwa daga kashin haƙarƙari wato na annabi Adam alaihi salam, kamar yadda yace wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa. Na uku, annabi Isa alaihi salam Allah ya samar da shi, ya halicce shi da uwa ba uba. Amma galibi sauran ƴaƴan Adam gabaɗe kowa Allah ya samar da shi daga uwa da uba. Kenan abinda muke so mu gane ɓangaren halitta ƴaƴan Adam, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasa mu kashi hudu. Akwai wanda ba uwa ba uba, annabi Adam. Akwai wanda ke akwai uba amma babu uwa, ita ce Hawwa. Akwai wanda Allah ya halicce shi da uwa ba uba, shine annabi Isa alaihi salam. Sannan sauran ƴaƴan Adam gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya samar da mu daga tsakankanin uwa da uba. Shine anan kenan yace inna khalaqanakum min zakarin wa unsa, lalle mu muka halicce ku wato daga namiji da mace. Kamar yadda Allah ya nuna mana anan cewa asalin halittar mu kenan ta bangaren namiji da mace, Allah ya kasa mu hudu, haka a can Ubangiji ta'ala ya kasa mu hudu. Yake cewa lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Yake cewa mallakar duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin kasai na Allah subhanahu wa ta'ala ne, kuma shi yake halittar abin da ya dama daga cikin halittunsa. Sai yace yahabu liman yasha'u inatha, daga cikin bayansa wanda Allah ya ga dama Allah sai ya bashi ƴaƴa mata, gaba ɗayan ƴaƴansa mata ne babu namiji. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, wani ko Allah sai ya bashi ƴaƴa maza, gaba ɗayan abinda zai haifa a rayuwarsa ƴaƴa ne maza, gaba ɗaya babu mace. Aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, ko kuma Allah ya gauraya musu, wani Allah ya bashi ƴaƴa maza da mata. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, wani wanda Allah ya so shi ko sai ya maida shi bakarari baya aihuwa. Kenan kaga anan ta hanyar kyauta samun karuwa Ubangiji ta'ala ya kasa mu hudu, wani Allah ya bashi ƴaƴa maza da mata, wani Allah ya bashi maza, wani Allah ya bashi mata, wani ko Allah ya maida shi kwata kwata baya aihuwa. To dan haka anan shine yake cewa lalle mu muka halice ku daga namiji da mace, kenan wannan mafi yawan halittu, wannan ƴaƴan adam kenan mafi rinjayen su. Sai yace waja'alnakum shu'uba, Ubangiji ta'ala yace sai muka maida ku wato shine al'ummu. Lafazin shu'ub jam'i ne na sha'ab, idan aka ce sha'ab shine kenan population, kamar al'umma kenan. Kamar misali al'ummar Niger gaba ɗaya ana iya kiran su sha'ab, an gane ku. Waja'alnakum shu'uban, muka maida ku kenan jama'u jama'u. Wa qaba'ila kenan da ƙabilu, ita ƙabila bata kai sha'ab ba. Idan aka ce ƙabila, yanzu idan ka ɗauki sha'ab kin Niger, al'ummar Niger, kaga a cikin al'ummar Niger Ubangiji ta'ala ya sanya mun zamanto ƙabilu. Akwai Bahaushe, akwai Bazabarmi, akwai Bafulatani, akwai Babarbari da sauran ƙabilu waɗanda suke na ƙasa wanda muka sani. To in aka ce ita ƙabila kenan bata kai sha'ab ba, amma gaba ɗaya da Bafulace, da wanda yake Babarbari, da wanda yake Bahaushe, da wanda yake Bazabarmi, gaba ɗaya mu ƴan mi za a ce mana? Dukkan mu ƴan Nijar ne, ƴan ƙasa ne. To shine yace waja'alnakum shu'uban, Ubangiji ta'ala yace mu muka maida ku kuka zamanto al'ummu. Akwai al'umman Niger, akwai al'umman Najeriya, akwai al'umma ta Benin, akwai al'umma ta Togo, akwai ta Ghana da sauran kasashe. Sai yace li ta'arafu, wato dan ku san juna, an gane ku. Bahaushe ya san dan uwansa Bazabarmi, Bazabarmi ya san dan uwansa Buzu, Buzu ya san akwai da dan uwansa wanda yake Babarbari, Babarbari ya san da dan uwansa wanda yake Bafullace. Allah ya halice mu ne dan mu san juna, an gane ku. Kai kasancewa wani dan uwanka ne domin ku yi taimakekeniyar juna akan haka, ba dan junan ku ya ma junan ku alfahari, ka nuna cewa kai kabilarka wato tafi wancan kabila. Ubangiji ta'ala bai halice mu gudan haka. Anan Allah yana nuna mana hikimar da ya halice mu ya karkasa mu muka zamanto al'ummu da kabilu, da yace mu muka halice ku daga tsakanin namiji da mace, sannan muka maida ku al'ummu da kabilu. Ubangiji ta'ala sai yace mun yi haka ne li ta'arafu, wato dan kusan junan ku, an gane ku. Dan kusan junan ku kenan, ba dan juna bai ma wani dan uwansa alfahari cewa kabila ta tafi kabilar ka, ko kuma mu masu kuɗi ne ku talakawa ne, wannan ba haka bane ba. Saboda wannan wauta ce wadda take ta jahiliya, wanda tuntuni Allah ya tafiyar mana da ita, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna allaha qad azhaba ankum ubiyatal jahiliya wa fakhraha bil aba kullukum, wani yake cewa kullukum min adam wa adam min turab, au kama qala, yace duka wannan ji da kai da wauta na jahiliya, yace Ubangiji ta'ala ya tafiyar muku da shi ku jama'a ta mu'minai, domin da dukkan wani alfahari da ake yi da uwaye Ubangiji ta'ala ya tafiyar muku da shi. Manzo Allah ya ce kullukum min adam, gaba ɗayan ku tushen ku ɗaya daga Adam Allah ya halice ku, wa adamu min turab, shi ku Adam Allah ya halice shi da ƙasa. Don haka maganar wani ƙabilanci cewa ni ɗan ƙabila kaza ne, ko kuma ni mawadaci ne, ni kaza ne, ba wanda yake irin wannan abu sai wanda yake jahili, wawa bai san ba inda aka saka ba. Wannan musulunci da Allah ya azurta mu da shi, wallahi shine babbar ni'ima wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma bayinsa, wanda shi musulunci ƙarfin mulki bai ya ba bawa. Tsabar dukiya bata baka musulunci, kyawan halitta na jiki baya baka musulunci, wayo da dubara bai ya baka musulunci, kyauta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka in aka ce wani musulmi ne, to baka da ɗan uwa a doron ƙasa sama da shi, ko da ɗan uwanka na jini in dai ba musulmi bane ba, to wannan wanda yake dan uwanka musulmi, wannan shine dan uwa wanda yake na haƙiƙa. dan haka musulunci da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi ya zo ne dan ya hada kan duniya ya hada kan al'umma dan haka ba abin da yake hada kan al'umma illa musulunci in dai aka ce wani musulmi ne to baka da masoyi baka da abin kauna sama da shi dan haka shine yace Allah ya tafiyar muku da irin wannan wauta ta jahiliya da alfahari da uwaye cewa ni dan kabila kaza ne ni dan wane ne shi kan wane manzo Allah yace gaba ɗayan ku da ƴaƴan Adam ne Adam ku Allah ya halicce shi daga ƙasa kenan ba ku da wani bambanci to dan haka anan shine Allah ya nuna mana hikima yace li ta'arafu dan musan juna kenan in muka sani juna mi zai biyo baya shine mu taimaka ma juna mu zamanto kenan tsuntsiya madaurin ki daya kar mu sake wani abu ya zo ya kutsa wanda zai raba kawunan mu dan Hausawa suke cewa sai katanga ta tsage kenan kadangare yake samu wurin shiga kenan duk abin da zai keta tsakanin mu jama'a ta musulmi to mu yi kokarin toshe wannan kafa a kullum mu yi kokarin kusantar abubuwan da za su kara dankon zumunci da so da kauna tsakanin mu dan haka in ana maganar musulunci ba maganar cewa ni wane ne ji kan wane ne ko dan kabila kaza a wannan musulunci da shine zaka yi alfahari dan wani dan haka wani magabaci yake cewa abil islamu la abali siwahu idan tasabuli bakrin aw tamimi yake cewa ni musulunci shine ubana yace banni da wani uba in ba musulunci ba lokacin da mutane suka ringa kai dangane cewa ni dan kabilar Bakar ne ibn Wa'il ko kuma ni dan kabilar wato Tamim wannan bani Tamim ne kamar misali yau ka ringa cewa ni ba barbare ne ko ni ba hullaci ne ko kuma ni ba haushe ne ko ni ba zabar me ne a'a abinda zaka yi alfahari ka ce kai musulmi ne shi ma dan uwanka sai ya alfahari cewa shi musulmi ne kenan in nace ni musulmi ne kace kai musulmi ne kenan na san tafiyar mu daya uwa ɗaya uba ɗaya muke tunda musulunci shine ya hada mu kenan don haka anan ubangiji ta'ala yace li ta'arafu dan kusan juna sai yace inna akramakum lalle mafi darajarku mafi mutunci da kima inda Allah a wajen Allah a taqakum wanda yafi ku tsara dokokinsa ta hanya daya daya junan mu yake fifitar juna shine tsara dokokin ubangiji subhanahu wataala duk wanda yafi ka kusantar ubangiji subhanahu wataala da ayyukan da Allah ya shar'anta na ibada yafi ka nisantar abubuwan da Allah ya haramta to wannan shine yafi ka daraja amma dan mutun yafi ka tarin dukiya ko yafi ka kyawun halitta ta jiki ko yafi ka wani matsayi wannan duka ba fiyayya bace ba in ta kamar ka kyawun jiki zuwa wani lokaci kyawu da wama yake da shi gushewa yake akwai tsuha da yake biyo baya idan ta kamar dukiya mutun yake dukiya tamkar tsuntsaye ne daga kan wannan itaciya su tashi su koma wanci mawadaci nawa aka wayi gari ya talauce yana neman a taimaka masa kuma in har ma bai talauce ba to akwai mutuwa shin lahira ana tafiya da dukiya ba a tafiya da dukiya sai dai abin da ka aikata shi kadai ne zaka iske a can in mulki ne kake takama da shi shi ma sanya masa lokaci an gane ko shi ma ba wani abu ne ba wanda yake dawwama dan haka kenan anan abin da muke so mu gane kawai abin da bawa yake fifitar ƴan uwan shi shine wato ta hanya daya daya shine tsara dokokin ubangiji subhanahu wataala don haka da wannan abu ne mazanjiya suka yi fice akan mazanyau sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tsere mana ne ta hanyar wato tsara dokokin ubangiji subhanahu wataala sun fi mu tsoron Allah sun fi mu sanin ubangiji mu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa inna a'lamakum lillahi wa atqakum sai yace ana wanda yafi ku sanin Allah kuma yafi ku tsara dokokinsa manzon Allah yace ni ne dan haka ya fifici dukkan halitta domin yafi mu sanin Allah kuma yafi mu tsara dokokinsa dan haka anan Allah ya nuna mana kenan in har muna so mu fifici ƴan uwan mu to ga hanya ce daya daya tsara dokokin ubangiji subhanahu wataala abin da ya shar'anta mana na ibada mu abin da yace mu daina mu daina amma maganar kabilanci da maganar cewa ni mawadaci ne ko ni mai mulki ne wannan duk mu mai da gefe ni'ima ce ta ubangiji in Allah ya mana ilimi ko ya mana dukiya ko ya ba mu mulki ko ya ba mu wani matsayi to abin da ake bukata kar wannan matsayi ya rude mu mu saddaka mu nuna cewa kowa yafi mu mu muke kasa da kowa da yin haka ne za mu samu tsira a nan duniya kuma mu tsira gobe kiyama sannan aya ta kenan wannan aya me take nuna mana kenan mu'minai abin da ake bukata su san juna junan mu ya saddaka ga juna ba maganar mutun yayi dagin kai an gane ku wa qala ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Wato Ubangiji ta'ala ke fada fala tuzakku anfusakum, wato kada ku tsarkake kawunanku ku nuna cewa ku na ƙwarai ne, ko kuma ka fada fala tuzakku anfusakum, kada ku zuga kanku ku ringa yaban kanku ku ringa nuna cewa ku na ƙwarai ne. Sai ce huwa a'lamu biman ittaqa, Ubangiji ta'ala shine masani game da wane ne yake tsara dokokinsa, shine ya san wane ne yake tsara dokokinsa. Kenan don haka anan zuga kai ka nuna cewa kai na ƙwarai ne wannan baya halatta haramu ne, kamar yanda kai bayya halatta ka zuga kanka kuma bayya halatta wani ya zo a gaban idan ka yi ringa zuga ka bayya halatta. In ma mutum zai iya yabanka, zai iya yabanka bayan idanka kuma da abin da ya san gaskiya ne, lalle sifa ne daga cikin sifofinka, kai mutumin ƙwarai ne, ba laifi a bayan idanka ya yabe ka, amma a gaban idanka wannan baya halatta, domin kada ka dura mutum, wato shine ka dura shi kaya ka halakar da shi. Kamar yanda wata mata ta shigo ɗakin Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shigo gida sai yake tambayar Aisha, wance ko wace ce? Aisha sai take cewa ai wance kenan. Aisha ta ringa ambata ibadarta, mace ce ce wadda wuni wannan wuni azumi kwana sallah, manzon Allah sai yake cewa kyale ya Aisha, ja bakinki. Ayyuka na ibada, manzon Allah ya ce ku dau iya abinda za ku iya. Ubangiji ta'ala bai ya kosawa sai kun kosa, an gane ku, ba zai yanke ba ku lada sai kun kosa kun yanke ibadar da kuke yi. Kenan don haka anan abinda muke so mu gane, haramun ne musulmi ya zuga kansa ya nuna cewa shi na ƙwarai ne, kuma haramun ne kai a matsayinka ka zo ka zuga ɗan uwanka musulmi a gaban idansa, domin sai ka iya jefa masa ji da kai ya ringa ganin cewa ya fi kowa. To shine anan Allah ya ce fala tuzakku anfusakum, kada ku zuga kanku, kar ku tsarkake kanku ku nuna cewa ku na ƙwarai ne. Huwa a'lamu biman ittaqa, Ubangiji ta'ala shine masani game da wanda yake tsara dokokinsa. Kenan anan abinda muke so mu sani, Allah yana nuna mana mumini a kullum abinda ake bukata ya nuna kasawar shi cewa kowa ya fi shi, shi yake kasa da kowa. Kuma in har kana ganin cewa wasu ayyuka gare ka na ibada, to waye baka tabbacin cewa abubuwan da kake ibada sun karbu? Baka da tabbas na cewa duk abin da kake aikatawa na ibada Allah ya karba, saboda Ubangiji ta'ala shi ya san wa yake tsore shi. Mutum biyu za su iya haduwa bude su yi sallah, amma tsakanin zukatansu tazarar ta kai tsakanin tazarar da suke tsakanin sama da ƙasa, wanda wannan ya tashi yayi sallah, wannan ya tashi yayi sallah a gaban idanmu. Anan Allah kadai ya san abin da yake cikin zukatan bayansa, ya san wanda yayi dan shi, ya san kuma wanda yayi dan aibe shi, kuma ya san a tsakankaninsu wane ne yafi wani. Kenan don haka anan wannan aya tana hana mu cewa mu wasa kanmu, mu zuga kanmu, mu nuna cewa mu na ƙwarai ne a kullun abin da muke ake bukata da mu, mu nuna kasawar mu kuma mu nuna cewa kowa ya fi mu, mu muke kasa da kowa. To irin wannan al'amari shine zai kai mu, wato shine matsayin samun aljanna a gobe kiyama, kamar yanda bayani ya gabata. Shine sai ya ce huwa a'lamu biman ittaqa, Ubangiji ta'ala wato shine masani game da wanda yake tsara dokokinsa. Wa qala ta'ala wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun a ha'ula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahma udkhulul jannata la khawfun 'alaykum wa la antum tahzanun. Ubangiji ta'ala ke fada wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum, Ubangiji ta'ala ke fada ma'abuta wato shine tudu, lafazin a'ra jam'i ne na urf, idan aka ce urf wato shine wuri wanda yake madaukaki, wannan a'ra wato wani tudu ne wanda yake tsakanin aljanna da wuta, wanda kasancewar a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai girka ma'auni wanda za a auna ayyukan bayi. To daga cikin jama'ar da za a auna ayyukan su a ranar kiyama, akwai jama'ar da in an auna ladan su da zunubin su zai zamanto daidai wa daidai, ba wanda ya rinjayi wani. shi ko daman ka'ida in la dairin jayi zinibi to makoma ita ce aljanna, idan ko zinibi ya rinjayi lada to makoma ita ce wuta wal iyazu billah, kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. To dan haka kasancewar su waɗannan an auna ayyukansu lada da zunubi sai suka zamanto daidai, kenan maganar akai su aljanna wannan bata taso ba, maganar akai su wuta kuma bata taso ba, saboda lada da zunubi sun yi daidai. To akwai wuri wanda yake tsakanin wuta da aljanna, shine kenan ake kira da A'raf, wani tudu ne na musamman. Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya dora su a wannan mahalli a ce su je su tsaya har a ga yanda ƙarshen al'amarin su zai kasance. To shine waɗannan su ne za su yi kira, shine Allah ya ce wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum, wato a ranar kiyama Ubangiji ta'ala yake faɗa ma'abuta wato wannan tudu za su kirayi wasu mazaje wanda sun sani wannan mazaje da alamominsu, wanda suka gane su tun a nan duniya sun san ko su wane. Qalu sai su ce da su ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbiru, ai duk abin da kuka tara na dukiya da ɗaya da duk wani mukami bai wadatar da ku ba, bai kulla muku wata tsiya ba a yau. Wa ma kuntum tastakbiru, da abin da kuka kasance kuna girman kai game da gaskiya ne ya kulla muku a yau. Su waɗannan ƴan tozon la'arafi kenan za su kirayi waɗannan jama'a ne waɗanda suke sun riga sun shiga wuta, jama'ar da a nan duniya sun tara dukiya, sun tara yaya, sun tara dukkan wani matsayi wanda yake na daraja a nan duniya, kuma ga su mutane ne waɗanda suka nuna isa da girman kai game da gaskiya, ba su karɓa ba, ba su bi ta ba. To waɗannan ma'abuta wannan tudu sai su kiraye sun san su ga su suwane ne, sai su ce musu ma agana ankum jam'ukum, amma ku abinda kuka tara na dukiya da yaya ba su amfani ku ba a yau, ba su kulla muku tsiya ba, ai ya kamata a ce dukiyarku a yau ta sama muku kyaukyawar makoma, ya kamata a ce ƴaƴanku da kuka tara a ce sun amfane ku a yau. Wa ma kuntum tastakbirun, abinda kuka kasance kuna girman kai ga gaskiya, ai ya kamata a ce a yau ya kulla muku wata tsiya a yinin alkiyama. Sai su ce a ha'ula'in lazina aqasamtum la yanaluhumullahu bi rahma, shin yanzu waɗannan su ne jama'ar da kuka yi rantsuwa da Allah a duniya cewa Allah ba zai shafe su ba da jin kansu, kuna ganin cewa talakawa ne, ya ayyuhan nas ne, a gari ba a san da su ba, ba a nuna su da yatsa in sun wuce, cewa Allah ba zai shafe su da dukiya ba, wannan da rahama ba. Kamar yadda tunanin waɗanda suka kafirce ma Allah, suna ganin cewa yanda a duniya su suke da dukiya, su suke da matsayi, su suke da yawan ƴaƴa, suna ganin cewa in an wayi gari kiyama ma haka ne. Kamar yadda suke cewa nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi, mu muka fi kowa wato yawan dukiya, kuma muka fi ku yawan ƴaƴa, dan haka wa ma nahnu bi mu'azzabina, a kiyama ma mu ba za a azabtar da mu ba, yanda muke masu jin dadi a nan duniya in an wayi gari kiyama mu ne masu jin dadi. An gane ku, mu ne yau kenan, mu ne gobe. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a fara'aitar lazi kafara bi ayatina wa ƙala la'utayanna malan wa walada aqala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada. Ubangiji ta'ala yace ba ni labarin mutumin da ya kafirce ma ayoyinmu. Wa ƙala sai ya faɗa yace la'utayanna malan wa walada, yace in kiyama ta yi kamar yadda kuke faɗa, yace za a bani dukiya mai tarin yawa, kuma za a bani ƴaƴa, kamar yadda a nan duniya na fi ku ƴaƴa na fi ku dukiya, haka a gobe kiyama ma na fi ku ƴaƴa na fi ku dukiya. An gane ku? To dan haka shine a nan suke cewa a ha'ula'in lazina aqasamtu, shin yanzu waɗannan su ne waɗanda kuka yi rantsuwa la yanaluhumullahu bi rahma, cewa Allah ba zai shafe su ba da jin kansa. Kenan wannan ƴan tozon la'arafi suna faɗa ne, suna faɗa ma kafirai ga mu'minan da kuka rena su kuke wulakanta su a duniya, yau ga su suka dace da gidan aljanna, su ne kuke rantsuwar cewa Allah ba zai ji kansu ba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yabhaku wa idza marru bihim yataghamazu wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Ubangiji ta'ala yace lalle waɗanda suka yi tsaurin kai suka nuna isa gare mu, kanu minal ladina amanu yabhaku. Ubangiji ta'ala yace sun kasance suna ma mu'minai dariya a duniya. Wa idza marru bihim yataghamazu. Idan suka wuce da mu'minai sai su ringa musu zumbe suna nuna su da baki dan ba'a da izgidi. Wa idza ra'awhum in sun hango mu'minai qalu sai su fada inna ha'ula'i ladallun. Waɗannan sune batattu. Wai mu'mini shine batacce, wai shi yake kan gaskiya, shi wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dan haka su anan za su ce musu a ha'ula'i ladina aqsamtu. Shin yanzu waɗannan sune waɗanda kuka yi rantsuwa kuka ce la yanaluhumullahu bi rahma, ubangiji ta'ala ba zai shafe su ba da jin kansa. Kamar yadda can ubangiji ta'ala ke fada a ha'ula'i mannallahu alaihim min bainina wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu a ha'ula'i mannallahu alaihim min bainina alaysa allahu bi'alama bishakirin.
Na'am,
wai fada suke cewa suke wai yanzu waɗannan sune Allah ya musu baiwa daga tsakankanin mu, Allah ya fifita su. Suna fada ne ho ba dan sun yarda ba, dan izgili ne da ba'a. Ubangiji ta'ala sai ya ce udkhulul jannata, ku yan tuzalla arafi. Ubangiji ta'ala sai ya ce ku shiga aljanna. La khawfun alaykum, babu wani tsoro akan ku nan gaba. Wala antum tahzanuna, ubangiji ta'ala ya ce kuma ba za ku yi bakin ciki ku samu damuwa. Saboda daman a kiyama gida biyu ne, imma aljanna ko wuta, su kadai da suke wanzuwa, babu abin da yake wanzuwa. Don haka duk waɗanda aka dora su akan wannan tudu, a ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala zai cece su a kai su aljanna. Jama'ar da kenan zunubin su da ladan su suka yi daidai, ba wanda ya rinjayi wani, su ne za a dakatar da su tsakanin aljanna da wuta. Amma a ƙarshe ubangiji ta'ala zai ce da su udkhulul jannata, ku shiga aljanna. La khawfun alaykum, babu tsoron komai akan ku. Wala antum tahzanun, ubangiji ta'ala yace kuma ba za ku samu damuwa, ba za ku bata rai ba game da abin da kuka buru da shi bayan ku. Kenan, don haka wannan na nuna mana cewa duk izginin da ake da kai, da duk abin da ake nuna cewa kai kaskantacce ne, in dai Allah ya azurta ka da musulunci to karka damu. Wannan kaskanci da ake gani kana ciki, wannan shine daukaka, shine daraja, domin daukaka ta hakika ita ce daukaka ta gobe kiyama. Duk wanda Allah ya daukaka matsayin shi a gobe kiyama, wannan to shine ya ci nasara a rayuwarsa. Amma dan daukaka ta duniya ka nuna cewa kafi jama'a, wannan kasancewar abu ne wanda yake mai gushewa dandana. Don haka kuma anan abinda muke so mu gane, dabi'ar suwa ne ne kenan kaskanta jama'a su nuna cewa sun fi wani. Dabi'a ce ta kafirai, an gane ku? Kamar yadda Allah ya gaya mana a ha'ula'il ladina aqsamtu la yanaluhumullahu birahma. Shin yanzu waɗannan su ne kuke rantsuwar cewa Allah ba zai shafe su da jin kansa ba? Kenan kaga anan sun mulakanta waɗannan mu'minai saboda talaucinsu. To shi kuma a ka'ida talauci dai ba riga bane ba wanda ake dawwama da ita, an gane ku? In ma ya dore to bakin shi mutuwa. To dan haka anan kasancewar duk matsayin da Allah ya kai mu kar mu daga kanmu, a kullum mu nuna cewa kenan kowa ya fi mu, muke kasa da kowa. Wannan shine ɗabi'a ta mu'minai wanda za su gaji gidan aljanna a gobe kiyama. Allah ya sanya mu a cikin su. Wa an Iyad ibn Himar radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yabkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad, rawahu Muslim. Wato Iyad ibn Himar, Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada. Nan wani yakan iya mamaki, sunan mutum ne Himar, kware da gaske. Larabawa in kai sun sa ma da wanda yake, sun sa ma da suna, to sai sun kalli wani abu wanda yake na ma'ana tare da shi. Saboda shi kanshi jaki yana da wasu ɗabi'u, wasu halaye waɗanda suke na kware, an gane ku? Saboda jaki yana da jumriya, kuma yana da kokari. Kuma su a iya abin da yake a jahiliya kafin musulunci, duk abu za ka ga sun kalli menene abu wanda yake cikin shi na halaye waɗanda suke na ƙwarai, sai su sa ma ɗa wannan suna, abin da suke fata ya ɗauki irin wancan hali. kamar yanzu zaka samu a cikin Laraba an sama mutum suna Kalb, an sa masa suna Kalb bi ma'ana kare. To saboda kare yana da wasu halaye waɗanda suke na kurai, sun sa ma da wannan suna ba dan komai ba, dan ya dauki irin waɗancan dabi'u waɗanda suke na kurai. Shi wannan sahabi Iyad ibn Himar, Allah ya kara masa yadda yake faɗa, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, inna Allaha auha ilayya an tawaba, lalle Ubangiji ta'ala ya yi mun wahayin cewa ku jama'a ta muminai na ce da ku ku kaskanta kawunan. Sako ne na musamman, Allah ya turo ma manzansa sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma muminai cewa su kaskanta kai. Kaga wannan umarni ne kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi wahayi ga manzansa cewa duk wani mumini Allah yana umarninsa cewa ya sadda kanshi, kar ya nuna cewa shi wani abu ne. Wanda wannan na nuna mana wahayi, wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi ce, illa kasancewar wahayi ne wanda Allah bai bautar da mu ba game da karatunsa kamar yadda ya bautar da mu game da karatun Al-Qur'ani, wanda Al-Qur'ani duk harafi ɗaya idan ka karanta kana da hasana goma. To shine yace lalle Allah ya mun wahayi cewa anta waba ku jama'a ta muminai na ce da ku ku kaskanta kawunan ku, kar ku daga kai ku nuna cewa ku wani abu ne. Shi ko kaskanta kai, kamar yadda bayani ya gabata, kashi biyu ne. Zaka kaskanta kai ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa. Kaskanta kai ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa shi ne karɓar gaskiya. Duk abinda aka ce maka Allah ya faɗa ko manzan shi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, to abinda ake buƙata ka zaman tura kumi da akala, ka sassauto ka amshi abinda Allah ya faɗa maka da abinda manzansa ya faɗa. Wannan shi ne ake kira da kaskanta kai ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, kenan bin gaskiya. Sawa'an wanda ya faɗa maka wannan gaskiya ya fi ka ko kuma sa'anka ne ko kuma ƙasa da kai ne, sawa'an wannan gaskiya an faɗa maka ne kana cikin hali na fushi ko kuma kana cikin hali wanda yake na walwala, duk abinda aka faɗa maka in dai gaskiya ce a matsayinka na mumini to ka amsa. Wannan shine ake kira kaskanta kai ga Allah subhanahu wata'ala da manzansa. Sannan kashi na biyu shine kaskanta kai ga bayin Allah. Kaskanta kai ga bayin Allah subhanahu wata'ala shine kasancewar karka nuna cewa kafiwa ne. Don haka idan muka koma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mazan jiya ɗabi'arsu, duk mutumin da ya fi su ko da kwana ɗaya mutum ya fi ka, to abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke mai da wannan mutum, suna ɗaukan shi kamar matsayin uba, irin yadda suke darjanta uwayensu, suke kimanta su, duk mutumin da ya fi su kwanuka to haka suke girmama shi. Mutumin da yake daidai da su sa'a sai su ɗauke shi matsayin cewa ɗan uwa ne, ba abinda suka fi shi. Wanda yake ƙasa da su, wanda suka fi shi, sai su ɗauke shi matsayin cewa ɗa ne, su ringa tausaya masa irin yadda suke tausaya wa ƴaƴansu. To haka ake buƙatar muminai su kasance. Wanda ya fi ka, ka maida shi matsayin uba, ka girmama shi, ka darjanta shi. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana yana daga girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala girmama na gaba. Ma'ana duk mutumin da yake da kurhura musulmi, a matsayinka na musulmi dole ka girmama shi, dole ka darjanta shi. In ka darjanta shi, ka darjanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mutumin da yake sa'anka sai ka ɗauke shi a matsayin ɗan uwa ne, ba abinda ka fi shi, daidai kuke a wajen Allah. Wanda yake ƙasa da kai ka fi shi, sai ka ɗauke shi matsayin ɗa yake, ka ringa tausaya masa, kana nufatar shi da dukkan wasu abubuwa na alkhairi iya saninka. To wannan shi ne kaskanta kai kenan ga bayin Allah. Shine yace lalle Allah ya yi mun wahayin cewa ku kaskanta kai, hatta la yafkhara ahadun ala ahad, kada ɗayanku wato yayi alfahari ga ɗaya, ka nuna cewa kafi ɗan uwanka duk matsayin da Allah ya kai ka. In ilimi Allah ya baka, to karka ma jahili alfahari ka ce bai san komai ba, ai kai kake da ilimi. Idan dukiya gare ka, karka ma talaka alfahari ka nuna cewa kafi shi wadata. Idan kai mai mulki ne, to karka ma talaka alfaharin cewa kai kake da ikon karye inda baggaba. Kenan anan manzon Allah yana nuna mana cewa hatta la yafkhara ahadun ala ahad, har akai matsayin kenan kada ɗayan mu ya ma juna alfahari. Kenan mu mai da kawuna mu cewa dukkan mu ɗaya muke, ba mu da bambanci. Sai ya ce wala yabghiya ahadun ala ahad, yace kuma kada ɗayan ku yayi zalunci ga ɗaya, duk wani wanda yake da haƙƙi ka bashi haƙƙinsa. Kenan don haka wannan abinda muke so mu gane alakar wannan hadisi da wannan babu kenan kaskanta kai matsayin sa wajibi ne. Dole ne a matsayin mu na mu'mini kenan mu kaskanta kanmu, mu maida kanmu ba kowa ba, kamar yadda umarni ne na Ubangiji Subhanahu wata'ala da ya turo ma manzansa sallallahu alaihi wasallama. Wannan kuma yana ƙara tabbatar mana duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, wannan sako ne na Ubangiji Subhanahu wata'ala, isar mana ne da yayi. Manzon Allah baya faɗa akan son zuciya, da duk abinda yake faɗa da duk abinda yake aikatawa wahayi ne na Ubangiji Subhanahu wata'ala. Kamar yadda Allah yake faɗa, kul innama unzirukum bil wahyi, da fadarsa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Don haka a hadisi sahihi manzon Allah yake cewa lalle abinda manzon Allah ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta. Don haka Allah ya aje mana ka'ida, man yuti'ir rasula faqad ata Allah, duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin abinda ya faɗa da duk abubuwan da ya aikata, to wannan ubangijinsa subhanahu wata'ala ya bi. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.